d'un programme en rediffusion sur VOA.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da ganin birnin Washington DC. Masu rado, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Litinin 25 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Sarfili Hashim Gumel ya tare da Amina Bahara Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamo wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa masana na ganin juyin mulkin Sudan ba a rabu da bakar bane. Muna dauke da rahoto kan hakan. Haka kuma bayan kaddamar da kudin yanar gizo da ake kira e-naira da babban bankin Najeriya yau Litinin, za mu ji wannan kudi da ake magana a kai daga bakin masani. Muna kuma dauke da rahoto na musamman kan halin tsaro da ake ciki a Najeriya. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma da farko sai an fara da shan labaran duniya.
Sojojin Sudan sun kwace mulki a wani juyin mulkin da aka bayyana a yau Litinin, inda wani babban janare ayyana dokar ta bace a duk fadin kasar, tare da sanar da kawo karshen kwamitin haɗin gwiwa na farar hula da sojoji wanda ya shugabanci kasar na tsawon shekara biyu. General Abdul Fattah al-Burhan yayi jawabi ta talabijin bayan da dakarun soji suka kama Prime Minister Abdullah Hamdok da wasu jami'an tsohuwar majalisa mai mulki.
Mun dauki wannan mataki ne don mu tabbatar ba a kauce wa tafiyar da muka dauko ta juyin juhalin da muka yi a watan Disamba ba. Muna so mu tabbata an kafa kasa karkashin mulkin farar hula ta hanyar yin sahihin zabe. Saboda haka, a wani mataki na gyara saitin wannan tafiya, da farko mun yanke shawarar ayyana dokar ta bace a duk fadin kasar.
Janar din ya ce ya rusa majalisar da gwamnati ne saboda rigingimin siyasa da ke barazana ga tsaron kasar, kuma ya sanar da cewa ba da dadewa ba za a nada sabuwar gwamnatin kwararru. Dan jarida Michael Atit, wanda ke babban birnin Sudan, ya fada wa shirin muryar Amurka na South Sudan in Focus cewa dubban masu zanga-zanga sun cika titin nan Khartoum sakamakon rahoton kama Hamdok. Ya kuma bada rahoton jin karar harbe-harben bindiga da ganin tayoyin da aka kona akan titina.
In and out of Khartoum International Airport has been suspended.
An dakatar da tashi da saukar jiragen sama a birnin Khartoum. Sannan an katse hanyar internet da sauran hanyoyin sadarwa, kuma dubban 'yan kasar sun fita kan titina don yin zanga-zangar adawa da kwace mulkin da dakarun kasar suka yi a hannun gwamnatin rikon kwarya a kasar ta Sudan.
Kwamitin likitocin Sudan ya yi zargin cewa mutane biyu sun mutu lokacin da jami'an tsaro suka budewa masu zanga-zangar wuta. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi wata muhimmiyar ganawa ta sirri da wasu 'yan majalisar dattawa biyu a ranar Lahadi, yayin da yake hanzarin ganin an kammala sauye-sauyen da yake yi wa shirinsa na kashe kuɗaɗe da za a samu da ababen more rayuwa da yaki da matsalar sauyin yanayi, wanda ake fatan za a gabatar da shi a yau Litinin a gaban majalisar dokokin ƙasar. Shugaban ya karɓi bakuncin shugaban jam'iyyar Democrats na majalisar dattawa Chuck Schumer a gidansa na Wilmington da ke jihar Delaware, tare da Senator Joe Manchin na jihar West Virginia, ɗaya daga cikin muhimman 'yan majalisa biyu a cikin jam'iyyar Biden ta Democrats, wanda ya yi kira da a rage kuɗaɗen da ake shirin kashewa na dala ciliyan 3.5, waɗanda su ne kuɗaɗe mafi yawa cikin shekaru 50 da ake fatan za a kashe su wajen kai dauki ga Amurkawa. Sanarwar da ofishin yada labarai na fadar White House ta fitar ta ce su uku sun yi tattaunawa mai ma'ana kan shirin aiwatar da manufofin gwamnati ta Biden. Director General na Hukumar Lafiya ta Duniya ya faɗa a ranar Lahadi cewa idan ƙasashe ba su yi amfani da kayan aiki da ake da su wajen yakar annobar COVID-19 ba, ba za a samu galaba akan cutar ba. A cewar Tedros Adhanom Ghebreyesus, yayin wani taron hukumar da aka yi a Jamus, barkewar cutar za ta ƙare ne lokacin da duniya ta zaɓi kawo ƙarshenta. Tedros ya ƙara da cewa muna da duk kayan aiki da muke bukata, ingantattun kayan aikin lafiyar jama'a da ingantattun kayan aikin likitoci, amma duniya ba ta yin amfani da su yadda ya dace. A cewar hukumar WHO, batutuwan siyasa da neman riba na daga cikin abubuwan da suka kawo cikas a yankunan da ake yi na ganin an yi wa kashi 40 cikin 100 na al'ummar kowace ƙasa allurar rigakafin cutar ba batun samar da allurar ba. Ya kuma buƙaci masu sarrafa allurar rigakafin da su raba ilimin yadda ake hada allurar da lasinsin yinta tare da kawar da shingayen haƙƙin mallaka. Kungiyar Amnesty International ta ce ranar Litinin za ta rufe ofishinta a Hong Kong saboda barazanar da ma'aikatanta ke fuskanta sakamakon dokan tsaron ƙasa da Beijing ta sanya wa birnin. Wannan shawara ta kawo ƙarshen kasancewar kungiyar a birnin wacce ta kwashe sama da shekaru 40 a yankin na Hong Kong tana aiki, kuma ta zo ne yayin da jami'ai suka sake ɗauko salon tsarin mulkin China. Ƙasar Sin ta kafa dokar tsaro ta ƙasa a watan Yuni da ya gabata don mayar da martani ga zanga-zangar demokradiyya da ake ta yi a wani matakin da ya sauya yanayin siyasa, al'adu da dokoki na Hong Kong, tare da saka dokar da ke tauye 'yancin faɗin albarkacin baki da China ke amfani da shi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Turai gwamnatin ruwan kwariya da ta shirya koma mulkin demokradiyya a Sudan da sojoji suka yi bai zama wani abin mamaki ba ga waɗanda suke bin siyasar Sudan. Masu sharhi kan Sudan da suka zauna shekaru da dama a birnin Khartoum na cewa dama Turai gwamnatin El Bashir ba shi ke nuna tsamin hannun sojoji a mulkin kasar ta gabar Bahar Maliya ba. Nasir Adamali Kaya na dauke da wannan rahoton.
Tajmid amal lajnat izalat at-tamkin hatta tatim muraja'at manhaj 'amala.
Gaban mulkin soja na Sudan General Abdel Fattah Burhan ke shawo kan mutan Sudan bayan tura majalisar rikon kwariyar farar hula karkashin Prime Minister Abdullah Hamdok.
At-tamthil al-'adil li kulli ahli Sudan wa atyafu wa fi'atu.
Burhan na nuna hukuma mai karfi za ta mai gurbi cikin adalci da sauraron ra'ayoyin al'ummar Sudan har ya kai ga lokacin zabe da tun farko aka tsara a watan Yulin shekara ta 2023. Da yake wannan ba shine yunkurin farko na kawar da 'yan rikon kwariyar ba, masu sharhi na cewa dabarar kwantar da tarzomar jama'a ne ta sa kawar da gwamnatin tsohon shugaba Umar Hassan al-Bashir, amma ba wai don sojoji ko tsoffin sojoji na marmarin barin madafun iko ba. Imran Adam Shuaib, wanda ya karatu da zama tsakanin babban birnin kasar Khartoum da Omdurman, ya ce zai yi wuya sojoji su sakarwa farar hula mara.
Duk mutumin da aka ce ya yi mulki har tsawon shekara 30 ya yi plantin yara a cikin gwamnati. Al-Bashir in ka kalla ya yi shekara 30 yana mulki, kuma tsawon shekara 30 ɗin nan ko da soja ne ya shiga tun daga shekarar farko, kaga alalace zai ga kusan major general. Kai kana accepting cewa ko da juyin mulkin da aka ce an yi na farko, sai ka san kawai duk wasan yara ne da drama da aka shirya cewa aka ce an kama Bashir an yi wani abin nan. Saboda in ka duba abin da ya biyo bayan juyin mulkin farko, an yake mai hukunci na zama gidan gyaran hali har tsawon shekara 2. Kana duba sai ka ga cewa abin kawai drama aka shirya, dole mutanen Bashir ɗin nan suna nan lokaci suke jira kawai da za su zo su shirya juyin mulki. Kuma abin da ya faru kenan a yanzu. Kawai duk wata drama ce aka ce wai rigima ta siyasa, dama yan siyasa ba za su taɓa tasantawa tsakaninsu ba, kawai da hayaniya ce. Dole al-Bashir ne da mutanen su za su dawo, tunda suka bar gwamnatin dama suke da tattalin arziki, suke da bankuna, suke da komai, gaba ɗaya sai ƙasar ta kasa zama lafiya.
In ka kula mutane sun fantsama kan tituna suna cewa ba su yadda ba sai an dawo da fararen hula.
Su mutane ai dama yaudara su ake, aka fito da sunan addini Allahu Akbar da ake aida, shikenan za ga mutane sun koma dama gyara suke nema, cito za a yi gyara, za a yi gyara, shikenan abin da ya faru kenan wacce karan dama.
Yanzu a tuna sojoji sun kifar da gwamnatin El Bashir a ruwan sanyi a shekara ta 2019 bayan gagarumar zanga-zanga, inda har aka yi alwashin mika shi ga kotun duniya don fuskantar hukuncin fitinar Janjaweed, amma hakar hakan za ta yi wuya ta taddarwa don tsarin tsohon sojan na bishiya mai dogayen jijiyoyi. Nasura da Maili Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasura da Maili Kaya. Yayin da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da sabon salon amfani da kuɗin naira ta hanyar yanar gizo da ake kira e-naira, ko menene bambancin wannan kuɗi da naira ta takarda da kowa ya saba amfani da ita, da kuma tasirinta ga tattalin arzikin ƙasa? Tambayar kenan da wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya yi wa masanin tattalin arziki Dr. Dauda Kwantagura.
Shi wannan kuɗi e-naira watan wani nau'i ne na kuɗaɗe da yanzu hada-hadan kuɗi na duniya ya mai da hankali, watan hanyar samar da kuɗi wanda ba na takarda ba, saboda a samu sauki na biyan kudade ko kuma na cinikayya tsakanin jama'a. To ita inera kamar yadda na yi maka bayani nau'i ne na irin wayannan kudade din. To bayan inera kuma akwai wasu nau'i na wasu kudade da aka hito da su wanda da yawa mutanen Najeriya suka shiga ciki, kuma waɗanda matsalolin wayannan irin wayannan kudin da ba na takarda ba shine a samu wasu hukumomi ne suke kula da su wayanda idan sun yi ba daidai ba za su tsawata musu. To kaga a maimakon irin wayannan kudaden shine ita Najeriya ta shiga saku na farko na kasashen da suka fito da irin wayannan kudade. Makasudin irin shi wannan kudi din watan inera shine watan kudi ne kamar yadda na takarda yake. To sai dai shi wannan kudin ba lalle bane sai a takarda, za a iya amfani da kimiyya na fasaha a rika cinikayya ana biyan kudade tare da wayannan takarda ba tare da kaga ba tare da mutum ya rike wayannan kudade a aljihun shi ba, kuma kana a gani zai rage wahalhalun da ake samu wurin cinikayya ko kuma wurin biyan kudade idan an yi cinikayya tsakanin jama'a. To wannan kudi ana ganin zai rage wayannan wahalhalun kuma zai inganta shigar da mutane da yawa, mutanen da ba sa ajiya a bankuna ko kuma ba sa hulɗan kudi sai dai na takarda. Kaga yanzu ana ganin wayanda suke da matsakaicin ilimi za su iya shiga cikin wannan tsari, kaga cewa an ƙara samun yawan mutane wayanda suke harkan kudi suna hada-hada na kudi. Kuma a bangaren babban bankin Najeriya wannan abin zai iya taimakawa ya rage kudaden da take kashewa na buga kudade, sannan kuma da irin yawan kudade da suke yawo a ƙasa wanda ana ganin wannan zai iya hawar da farashin kayayyaki.
To daktar ba ka ganin cewa musamman irin ƴan fuwa da yahu-yahu ɗin za su yi amfani da wannan dama wajen damfaran al'umma ko ma ƙasa a waye gari wasu kudade sun ɓace bat?
Kuma a wani ɓangare kamar yadda ka ce ba mamaki mazambata da ƴan damfara su yi amfani da wannan dama su cutar da jama'a. To amma ana ganin duk waɗanda za su shiga wannan tsari na wannan kuɗi da ba na takarda ba dole za su samu wani ilimi da wani fahimta na yadda za su gudanar da za su kare kudaden su na ajiya. Don wannan kamar shi ma kudin ajiya ne, kamar yadda mutane suke ajiya a banki suke kokari su kare sirri na bayanan su yanda wani ba zai shiga ya kwashe musu kudi ba, to haka ma wannan tsarin dole wayanda za su shiga su ma za su samu hanya da za su kare sirrin bayanan su yanda wa ƴan damfara da masu amfani da duniyar gizo za su shiga su kwashe musu kudi.
Dr. Dauda Muhammad Kwantagwar kenan, wani masanin tattalin arziki da saka jari a Najeriya. Baban ya jibirin murya Amurka daga Najeriya.
A ga yi da baban gida jibirin. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan.
Shehu Erjau military cha slow ba dauke da sako ga al'ummar Najeriya. Najeriya, Najeriya, Najeriya. Babbar kasa ku zo ni ki shuka tare mu Najeriya. Salam salam sallama nake gare ku al'ummar kasa ta Najeriya. Musulmai kiristan mu hada kai mu gena nuna wariya, mu kalli kan mu yan uwan jini dan mu samu ci gaban kasar mu ai Najeriya. Da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya cinya akai aka samu sunan kasar mu ai Najeriya. Tabbas an wahalta an jigata kafin samun yancin kasar mu ai Najeriya, dan haka kar mu yi wasa a kasara ta. Yan uwa fa kungiya mu samu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya. Gare mu wai akwai kasar da shintazar ta ai Najeriya. Babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin tafiya.
Najeriya, Najeriya, Najeriya. Babbar kasa ku zo ni ki shuka tare mu Najeriya.
Muna da arzikin kasa a nan.
To yanzu kuma lokaci ne da Sani Shaibu Malumfashi zai shigo da rahoto na musamman.
A Najeriya matafiya waɗanda suke cikin jirgin ƙasan da aka kai mahali da wani nakiya akan hanya sun ji abin mamaki da ya kada hanjin cikin waɗanda ta rufa da su, lamarin da kuma ya kawo dogon ajiyar numfashi a zukatan sauran dangi da ke faɗin tarayyar ƙasar, bisa tunanin abin da ka iya faruwa nan gaba matuƙar ba a hattara ba. Wato wasu waɗanda ba a san ko su waye bane suka dasa nakiya a titin Dogo, wato hanyar da jirgin ƙasar ke bi a ranar Larabar da ta gabata. Wannan al'amari ya rutsa ne da jirgi na ƙarshe na ƙasa wanda ya taso daga Abuja kan hanyarsa ta zuwa Kaduna, dauke da fasinjoji masu yawa. Dama jirgin ƙarshe ya fi ɗaukan fasinjoji masu yawa waɗanda galibinsu sukan je kasuwanci da kuma harkokinsu na biƙar halaliya a jirgin safe su dawo a na dare. Da wannan ibtila'i ya faru nan fa aka ja aka tsaya. Ga irin maganganun da ya fito daga jami'an tsaro da injiniyoyin da suka fito daga cikin wannan jirgi don su ga menene ya faru ya so ya kada musu da jirgi, wanda kuma ya fashe har ya tarwatsa gilasai na wajen matukin jirgin.
They set explosive on the rail and broke the rail at kilometer 137. Can you imagine? See? Complete. But I'm going to weave a
basket. Shi dai wannan yana cewa an nasa wani na'ura ne mai fashewa, suka katse layin Dogo gefe guda ya yanki abinda ka iya cewa kamar ma zara'i guda ne, a daidai kilomita 137 daga Abuja kan hanyar zuwa Kaduna. Kai kaga abin ko? Ya ma aka yi muka ketare wannan abin jirgin nan ya wuce bai faɗi ba. Irin kalaman da suka fito kenan a bakin matukin jirgin Ziyau Yusuf Hashimu ɗan jihar Bauchi.
So, look at inda muka tafi
yanzu na fa
yanzu fa.
How did we pass here?
See what I passed here.
What place I passed here?
Aladole dai hukumar jiragen ƙasa ta Najeriya ta dakatar da sufurin jirage na tsawon kwana biyu sai ranar Asabar din da ta gabata ne aka ci gaba da daukan fasinjoji Kaduna Abuja Abuja Kaduna. Shin ko yaya za ka ji da a ce kana cikin wannan jirgi ne wani abu ya fashe sannan jirgi ya ja ya tsaya a cikin dokar daji cikin dare kuma ko tsaya na tsawon sa'o'i? To irin wannan tunanin shi ne abin da yake cikin zukatan waɗanda wani iftila'i ya lutsa da su. Shi dai wannan jirgi dauke da fasinjojinsa makil sun iso tashar jirgin ƙasa na rigasa da ke Kaduna da misalin karfe 2 da wajen minti 18 na dare, kamar da yadda mai binciken kudi na ƙungiyar direbobi na ka haya da ke tashar jirgin ya mani bayani. Ina nufin jirgin da ya iso nan?
Ya iso nan misalin karfe 2 da kusan minti 18 kenan na dare. Amma mu mun jira ba dan kome ba, saboda mu taimakawa passenger da za su kar su zama stranded, kar su zama cewa sun zo nan babu abin da za su hawo. Saboda haka sai muka tattara direbobin mu ga musu cewa kar kowa ya tafi, a jira sai jirgin nan ya zo. Dan mu a lokacin ba mu san abin da ya faru ba, mu dai mun dauka normal lalace a da jirgi ya lalace.
Cinkoson da aka saba samu ban ganshi.
Wato dalili shi ne social media ta taka rawa a wannan abu. Ka san shi mu ɗan Najeriya abu idan ya zamanto cewa na ashani nan da sai ga an yada shi. Amma abu na alkhairi in ya faru me ko a yada shi kamar yadda aka yada na rashin alkhairin nan, to sai a samu karancin wannan. Mu kuma anan da muke cin abinci anan ba service na waya, balle mu ma mu taimaka wajen yada shi. Kai jama'a ku dawo ko wannan abin ya dawo.
Da karfe 2 ne kuka zo.
Yawwa
da karfe to za ku ga mutane suna ci, saboda wasu za su taso daga Kano, wasu sun taso daga Zaria, Katsina, ba za su samu halarta ba sai dai karfe 2.
Shin ko yaya kuka ji a waɗannan kwanaki biyu da aka yi ba aikin ɗaukar fasinja a wannan tashar na rigasa?
Amma mu dai abinci muke ci a nan gudun nan dan kwana ɗaya biyu da aka yi babu jirgin nan, wallahi daga Lagos zuwa Shushaina zuwa mai wanke mota zuwa masu tallan abinci a gurin nan, wallahi ba karamin tagayyara suka yi babu jirgin. Wasu da mu direbobin nan suka dogara kamar masu sai da abinci su su yana da yankan farce mai in ya zo ne ga babu mu shi ba kaga ta shafe shi, kuma hakan ta faru. Muna addu'a Ubangiji Allah ya kare wannan abu, Allah ya sa kai ya kare faruwa.
To yanzu dai aikin jirgin kasa na jigilar fasinjoji Kaduna Abuja Abuja Kaduna an koma bakin aiki. Sai dai kuma abinda na gani kafin tashin jirgin ba fasinjoji kamar da.
to a gaskiya fi su billa ba mu tsammanin ma mutanen da suke biyo jirgin jiya za su biyo shi haka ba
ana go
wallahi da
me za
sai da motocin mu sun kusa gari a nan gurin saboda mutane sun fi amanna da jirgin akan hanya
duk da abin da ya faru to bincike da ya nuna cewa kullum hukumar jiragen kasa ta Najeriya tana samun naira miliyan 19 daga hannun fasinjoji a fadin Najeriya shin koyaya wannan zai shafi tattalin arzikin kasa tambaya kenan da newa Dr. Ismail Anchau wararren mai sharhi akan tattalin arziki kuma malami a kwalejin kimiyya da sana'a ta Kaduna
na abu ne da yake mai ban tsoro kuma mai hadari saboda wannan hanyar ita ce da tilo da take sada kudancin Najeriya zuwa arewacin Najeriya wanda tana da muhimmanci kware da gaske makami ko kuma wani irin nakiya da ya fasa hanyar jirgin wannan abu ne da yake bada tsoro idan muka kalla wannan hanya tana da muhimmanci akwai zirga-zirga da ake yi ma'aikatan gwamnati suna zuwa daga Kaduna da arewacin Najeriya suna zuwa Abuja suna aikace-aikacen su sannan akwai ƴan kasuwa kuma da suke tafiya daga arewacin Najeriya zuwa Abuja zuwa kudancin Najeriya da sauran wurare da suke harka na kasuwancin su wannan sanadiyan wannan ya sa akwai tsoro jama'a sun barkan hanyar sun koma kan jirgi hanyar jirgi to hanyar jirgin kuma ga abin da shi ma yake faruwa to lallai zai shafa tattalin arzikin Najeriya musamman yanda tattalin arzikin Najeriya an shiga tabarbarewa na farko an fita an sake shiga yanzu cikin ɗan shekaru kadan an shiga su biyu amma an fita amma duk da haka tattalin arzikin gashi nan yana yawo ne kuma irin wannan yanayi da ake maganar cewa ya kamata a fadada hanyoyin samun kuɗi na tattalin arzikin Najeriya wato ba dogaro da man fetur kawai ba a arewacin Najeriya din nan a kusan kowace jiha akwai mu'adanai daban-daban wanda ba za su yi kasa da guda biyar ba wanda wannan hanya ce da za a yi amfani da masu zuba jari na cikin gida na Najeriya kenan da kuma na kasashen waje don su zuba jari a samu ya zama an faɗa tattalin arziki kuma an tsara samun kuɗin shiga to da wannan barazanar hankalin masu zuba jari zai tashi ba lallai ne su ci gaba da zama a Najeriya ba watannin baya ma akwai masu zuba jari foreign direct investment da kuma na zuba jari na kasuwan jari wanda suna taba da Najeriya to a yanzu abin ya ƙara firgita su za su sake fita waɗanda kuma suke daga waje ba lallai ne su shigo ba sannan kuma hidimomin da ake na zirga-zirga na tattalin arziki tsakanin bangarori daban musamman bangaren kudu da arewa zai zama shi ma ya taƙaita saboda akwai dakon kaya da aka yi tsakanin kudu da arewa akwai kuma harkar kasuwanci da mutane suke gudanar da su sanadiyyar lalacewar hanya da kuma rashin tsaron hanyar suka dawo hanyar jirgi to yanzu wannan kasancewa ya faru zai haifar da tsoro a zukatan ƴan kasuwa da kuma dukkan masu mu'amala
shin ina mafita ta hanyar tsaro haka ne sanya mutum tafi kwararre a wannan fannin fita mai dubashir don jin shawarar da zai bada
to tunda an ce ana bincikawa za a bincika a ga abin da ya faru expert wato wanda yake son san hanyar binciken explosives da waɗansu abubuwa
to amma wani mataki ne kamata ɗauka na gaggawa a yayin da ake gudanar da wancan bincike na sanin musabbabin inda aka samu wannan makami
to tunda wannan abin ya faru yanzu dama sun ce suna shirin hada hanya da waɗansu hanyar teknolojiya wanda zai nuna irin wayannan abubuwa sun faru akan hanya ko na hanya mafi sauri a ƙara in dama akwai fato ake saukan hanyar kamar yadda minista ya taɓa faɗi da ya ce ko lissafi a kafin jirgin tashi aka yi tafiya kan hanya gani ko tana lafiya ko ba lafiya to a ƙara yawan wannan zirga-zirga
to ai da ana da wani ɗan ƙaramin jirgi mai gudu ɗan kamar ɗaki ne guda yana ya ma fi jirgin gudu ta patrol wasu kuma na ganin cewa ya fi kamata a samu na'urorin da za su riƙa sunsuno duk wani wanda ya kusanci wannan titin jirgi in akwai wani abin da zai zama mai hatsari ga jama'a zai fara nuna alert
gwamnati kawai ta hanzarta maza-maza a je a sa wayannan abubuwa ne wadansu kasashe suna da shi kan mutum ma ba zai iya taba yanda ka san kamar masu gyaran lantarki ne in sun zo gyara kafin su taba wani wuri sai sun kashe wani wuri kafin a wadansu kasashe wanda jiragen su ke amfani da lantarki haka abin yake wayar kan ita kanta hanyar jirgin tana da wuta to idan an kawo wannan teknolojiya da suke cewa za su kawo zai taimaka kwarai da gaske amma kuma wannan jirgi da ka faɗi din nan dan karamin jirgi da kace na gudun nan ban ga dalilin da zai sa ba za a dinga amfani da shi ba at least ya zaga wannan wurin ko da su uku ne a rana da safe da marance kafin jirgi kaza 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 to ba magana na wannan jirgi da gudu da aka ce yana zagaya wannan shi na ƙara intensifying frequency da shi wato lokacin da zai dinga tafiye-tafiye din nan
san shi abin malafa shi ne Amurka daga kasuwa a Najeriya
a gaida Salisu Aibu Malam Fashi yanzu kuma sai
wasanni a takaice
mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester United ta Ingila Ole Gunnar Solskjaer na fuskantar matsin lamba sakamakon mummunan koma bayan da kungiyar ke fuskanta kwana daya bayan mummunan kashin da ta sha a cikin gidanta na Old Trafford daga hannun Liverpool da ci 5 da nema wannan ne kashi mafi muni da kungiyar ta taba sha a cikin gidanta har da cibiyar ba tare da ta zura kwallo ko daya ba a cikin shekaru fiye da 60 wannan lamari kuma ya kara tunzura magoya bayan kungiyar duk fadin duniya waɗanda tun da a can baya suka soma cire tsammani kan kocin kungiyar
sunana Umar Faruk Bukuyo to mu dai a matsayin mu na magoya bayan Manchester United shekara da shekaru ba mu taɓa tunanin haka zai faru ba amma kuma ga dukkan mai hankali idan ya dubi yanda shi wannan sabon kocin namu yake gudanar da wasannin shi ya san cewa za a rena saboda bai san ainihin abin da yake cewa space 11 ba ma'ana ɗan wasan shi guda 11 bai san yanda zai iya jujjuya su ba to mu sa ko matsala bayan mu tana da matsala tsakiyar mu tana da matsala amma tsakani da Allah bisa jiya mun sha wulakanci an wulakanta mu mun ji haushi mun ji takaici kuma akwai matakin da muka dauka mu magoya bayan wannan kungiya ta Manchester United ba nan Nigeria ba har su tura amma da suke cancewa ko dai mu kalli kwallo dake gaban mu nan wasanni guda uku ko kuma mu kaurace mu kallanta sai lokacin da ita hukumar kungiyar kwallon kafa ta Manchester ta dauke mataki akan shi duk wasannin mu daga nan har Disamba wasanni ne masu zafi kuma ba mu tunanin cewa zamu kai ga gaci a yanda muke tafiyar hawainiya a yanzu
wani mataki ne kuke so a dauka akan shi
to babban matakin da shi mun bai a kuri shi saboda ba zai iya ba abin coach ne da Hausa ma'ana coach mai matsakaicin coach ma'ana bai da karfin da zai iya tafiyar da wannan kungiyar saboda akwai ƴan wasa ba wai babu ƴan wasa ba muna da ƴan wasan wadatattu yanda zai juya su abin da kike mu fiyarin bai sani ba yasa wannan da wannan kaga ƴan gaban mu kaga akwai irin su Lingard akwai irin su Rashford akwai irin su shi Greenwood da kuma shi Cristiano da kuma Cavani kusan mutum biyar amma bai san yaya biyu zai hada bai tafi da su ajiya a yanda mu muka yasa shi inda ma ainihin ya samu Matic ne ya hada da Pogba to da matsalar da su samu mun sauki saboda Liverpool dogon kwallo suke long ball kuma da suke amfani je suka fasa tsakiyan suka tafi suka ci mu kuma duk kwallayen ko kwallon mu ta Atalanta haka aka yi sai daga baya Allah ya ce muke mu muka ci to akwai matsala mu bukatar mu a canza shi
shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya Majo Finnick ya kai wata ziyarar bazata ga wasu taurarin ƴan wasan kasar da ke takale da Ingila tare da zummar tattauna batutuwa da dama da su musamman ma wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 duk da yake dai Finnick bai sami yin ido biyu da mafi akasarin ƴan wasan ba to amma ya gana da Kelechi Iheanacho da Wilfred Ndidi da kuma Ogene Karo Etebo duk a gidajensu daban-daban ɗan wasan biyu Ndidi da Etebo sun kwana biyu ba su buga wasa ba sakamakon raunuka da suke fama da su to sai dai Finnick ya sami kwarin gwiwa da ya tarar da su sun soma murmurewa daga raunin Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka Abuja Nigeria
a gaida na Sanyinna da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
ta mulki a wani juyin mulkin da aka bayyana a yau Litinin inda wani babban janare ayyana dokar ta bace a duk fadin kasar tare da sanar da kawo karshen kwamitin haɗin gwiwa na farar hula da sojoji wanda ya shugabanci kasar na tsawon shekara biyu General Abdul Fattah al-Burhan yayi jawabi ta talabijin bayan da dakarun soji suka kama Prime Minister Abdullah Hamdok da wasu jami'an tsohuwar majalisa mai mulki Shugaban Amurka Joe Biden yayi wata muhimmiyar ganawa ta sirri da wasu ƴan majalisar dattawa biyu a ranar Lahadi yayin da yake hanzarin ganin an kammala sauye-sauyen da yake yi wa shirinsa na kashe kuɗaɗe da za a samu da ababen more rayuwa da yaki da matsalar sauyin yanayi wanda ake fatan za a gabatar da shi a yau Litinin a gaban majalisar dokokin ƙasar Director General na Hukumar Lafiya ta Duniya ya faɗa a ranar Lahadi cewa idan kasashe ba su yi amfani da kayan aiki da ake da su wajen yakar annobar COVID-19 ba za a samu galaba akan cutar ba a cewar Tedros Adhanom Ghebreyesus yayin wani taron hukumar da aka yi a Jamus barkewar cutar za ta ƙare ne lokacin da duniya ta zaɓi kawo ƙarshen ta Tedros ya ƙara da cewa muna da duk kayan aiki da muke bukata ingantaccen kayan aikin lafiyar jama'a da ingantaccen kayan aikin likitoci amma duniya ba ta yin amfani da su yadda ya dace
masu sauraro baki daya abin da ya saboka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kimu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu amaradin Amina da tana gabatar da shirin da kuma Julie Lovers Russian wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Sarki da Hashin Gumel ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Assalamu alaikum
Thank you.